تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وأن مسلاتي بتارن البركة مسلاتي واللغة لكينا تشكينغ رمبوشي أجار بوشي وأن يمتي نالي تنم يو أشرن الشدة قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دالي هدو دالتلاتين دترا ونقومي كدي دي دا شاة ديا قوات الشدة شكرا الميلادية تدبو بي لشاة تقوس أولا مجلسي وانا مكي تفسير القرآن بقلمة كما منا ننشكن تفسير سورة طه كما يوشيني رانا رجاج بيري نا وانا شكرا muna fatan Allah ya mana jagora duba da cewa akwai inda muke so a ce karatun ya kai kafin rufewa za mu yi hakuri da an su tambayoyi masu tambayoyi sai su yi mana afuwa bismillah malaka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man كذب وتولى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
الله سبحانه وتعالى يجي فأتياه وإسا وجنسا فقولا له فقولا كتيمسا إنا رسول ربك mulalle manzanni ne biyu na ubangijinka fa arsil ma'ana bani isra'il don haka ka saki bani isra'ila tare da mu wala tu'adhibhum kada ka azabtar da su qad ji'naka bi ayatin min rabbika haqiqa mun zo maka da aya daga ubangijinka wato mu'jiza wassalamu ala man ittaba'a alhuda kuma aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadhaba wa tawalla kuma lalle mu an yi mana wahayi cewa dabbas azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata kuma ya juya baya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Musa alayhi salam da dan uwansa Harun da cewa su ƙarasa su isa wajen Fir'auna su isa masa da wannan sako sakon kuwa shine su faɗa masa inna rasula rabbika ce mu manzanni ne na ubangijinka kuma ga abin da ya aiko mu gaya maka fa arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu isra'ila da kake tsare da su wadanda kake azabtar da su kana gana musu azaba kana wahalar da su shekara da shekaru to yanzu mun zo daga Allah kuma Allah ya gaya mana ka sake su ka kyale su tare da mu wala tu'azzibhum ka je ci gaba da musu azaba قد جئناك بآية من ربك للي منذ مكة دا آية إتتي مؤجزة وچة تكي تبتد چي وامو من زنن الله نيزوا غريكا كما تكي تبتد چي وكيبا الله بني با أبن بوتا بني سنكم مؤجزة سنة تبتد چي وا الله شي كتين أبن بوتا شي يوجب أبوتا وا والسلام على من اتبع الهدى كما أمن چي يتبتا غواندي بشريا السلام shine kubuta daga dukkan wani abin ki kubuta daga sharri kubuta daga cututtuka, ku fita daga dukkan wani abin da dan adam yake yi da kuma karrabawa. Annabi Musa alaihi salam yake ga aka umarce shi ya ga wa Fir'auna shi da dan uwansa Haruna. Anan assalamu assalam anan ba gaisuwa bace, ba ana nufin Annabi Musa da dan uwansa Haruna sun an umarce su su gaishe da Fir'auna bane, ba gaishiya bace, domin gaisuwa tana fa ana yin ta ne a farko ba a tsakiyar magana ba, wannan kuma cikin tsakiyar magana ta zo, saboda haka ba za ta zama gaisuwa ba kamar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya rubuta wa Herakl azimur Rum, shugaban Rumawa, takardar da ya rubuta masa a ciki yake cewa aslim taslam, ka miƙa wuya sai ka kubuta. To shine wannan ma'anar assalamu ala man ittaba alhuda, ka miƙa wuya sai ka samu ainihin kubuta daga azabar Allah. Ma'ana duk wanda ya bi shari'a da muka zo da ita, to wannan shi ya kubuta daga fushin Allah, shi kuma ya kubuta daga azabar Allah. Anan kamar suna yi wa kamar suna nuna wa Fir'auna ne cewa ya bi abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi na shari'a, wato suna nuna masa cewa abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo da shi da dan uwansa Haruna shine shari'a, kuma idan yana so ya kubuta to ya bi wannan, in yayi haka to ya kubuta, in bai haka ba to ba zai samu wato kubuta daga azabar Allah da fushinsa ba. Wasu malamai suka ce yayin da mutum zai rubuta takarda zuwa wani mushriki, wani wanda bai yi imani da Allah ba, kuma ya zan zai rubuta masa sallama, to suka ce ya kamata ya rubuta wassalamu ala man ittaba alhuda, wato aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Sun ce haka ya zo a cikin sahihaini, littafin Bukhari da Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rubuta takarda zuwa Herakl shugaban Rumawa, wanda a wancan lokacin Kirista ne, Nasara ne, bai musulmi ba, abin nan ba musulmi bane, ya rubuta masa ya ce da shi min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimin Rum, daga Muhammadu manzan Allah zuwa ga Herakl shugaban Rumawa, salamun ala man ittaba alhuda, ce aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a. Suka ce to kamar haka ne, duk wani wanda zai rubuta sallama a cikin wata takarda ga wani wanda ba musulmi ba, to sai ya rubuta masa irin wannan siga, salamun ala man ittaba alhuda. Anan a takaddar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta a farkon takaddarsa, saboda haka take kamar a matsayin gaisuwa, amma kuma gaisuwa ce da take kunshe da addu'a da kuma kira zuwa ga ayi imani da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Idan an yi imani da abinda ya zo da shi to sai a samu kubuta, amma anan a cikin maganar sa Annabi Musa alaihi salam da shi da Harun, abinda Allah ya ce su faɗa masa wassalamu ala man ittaba alhuda, anan ba gaisuwa ake nufi ba, anan ana masa ishara ne zuwa ga cewa abinda suka zo da shi dinnan shari'a ne, in kuma yana son ya kubuta ya samu kansa to sai ya zo ya bi wannan abinda suka zo da shi, ya yi imani da shi. Inna qad uhiya ilaina, lalle mu hakika an mana wahayi, annal azaba ala man kadzaba wa tawalla, cewa azaba ta tabbata ga wanda ya karyata ya kuma bada baya, wato azabar Allah wanda ba za ta kare ba, azabar Allah ta dindindin wacce ba za ta yanke ba, ta tabbata ga dukkan wanda ya karyata abinda muka zo muna kira zuwa gare shi na tauhidi, da yi wa Allah subhanahu wataala da'a da ansa kiran manzansa, duk wanda ya karyata wannan to azaba ta tabbata gare shi, kuma azaba ce wacce ba za ta yanke ba, azaba ce mai dorewa har abada, wata walla kuma ya juya baya ya bijirewa abinda muka zo da shi na gaskiya. Anan akwai shi ma ishara nuni ga shi Fir'auna akan cewa ya guji karyata Annabi Musa alaihi salam, tun ma ba su ji abinda zai faɗa musu ba, tunda a yanzu anan farko-farkon gabatar musu da sakon Allah ne da suke gabatar masa da sakon Allah ne da suke yi, ba su ji shi ra'ayinsa ba, ba su san zai karba ko ba zai karba ba, to amma ba za su fara gaya masa mummunan sakamakon da zai biyo baya idan har ya ki karba, ya karyata, ya juya baya, bijire ga abin da zai biyo baya, shine azabar Allah za su tabbata a gare shi. To haka suka fara gaya masa wannan, domin idan har wato suka suka bari sai ya faɗi ra'ayinsa na ƙaryatawar sannan suka faɗi wannan to zai zama kamar sun wato kalubalance shi ne ko kuma sun ga masa wata bakar magana a ce sai da suka yace ƙarya kuke yi sannan suka ce to azaba ta tabbata gare ka to a lokacin sai ga kamar sun kalubalance shi ko sun ga masa kakkausar magana to amma sai suka fara gabatar da sakamakon wanda ya karbi shiriyar da kuma sakamakon wanda ya bi jirewa shiriyar tun ba su ji ra'ayinsa ba don haka yanzu magana da suke ba zai ce da shi suke ba tunda ba su san ra'ayinsa ba shi ya karba ne ko ya ki karba ne saboda haka sai suka fara gaya masa wannan suka ce masa assalamu wassalamu ala man ittaba alhuda inna qad uhiya ilaina anna alazaba ala man kadzaba wa tawalla saboda haka tun daga nan za mu fahimci irin tattausar wato miriya da harshe da suke masa magana da ita ba su yi masa magana da kausar murya ba ko kausan harshe sun bi hanya wacce za ta sa idan har mai son ya karbi shiriya ne zai karba ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa bada'ul fawaid yake cewa fadar annabi Musa alaihi salam da yace wassalamu ala man ittaba'a alhuda yace wannan ba gaisuwa bace falaisa bi salami tahiyya wannan ba sallama ce ta gaisuwa ba domin sallamar domin inda sallama ce ta gaisuwa to ita za ta fara yi ba sai sun fara magana ba sannan su fade ta wace wannan dai labari ne tsantsa suke gaya masa suna gaya masa tsantsan labari ne cewa wanda ya bi shiriyar Allah subhanahu wataala ya karbi shiriyar da annabawa suka zo da ita to shi yake samun cikakken aminci amma wanda ya saba ma wannan shiriya ba zai samu ba domin a yadda sigar take yadda alqur'ani ya koro maganar fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika farkon abin da su fara gaya masa inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'il wala tu'adhibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbik sannan sai ka ce wassalamu ala man ittaba'a alhuda maganar ta zo nan sai kuma aka kara inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadzaba wa tawalla kaga ta zo maganar wassalamu ala man ittaba'a alhuda ta zo a cikin tsakiyar maganar su ne ba a farkon maganar su ba kuma a ƙarshen maganar su ba saboda haka ba za ta zama gaisuwa ba watakila da ta zo a ƙarshe a ce watakila gaisuwa suka yi masa ko a farko a ce gaisuwa suka yi masa to ba gaisuwa ba ce kawai dai labari suke gaya masa cewa kubuta da samun kubuta daga azabar Allah da fushinsa yana tabbata ne ga wanda ya bi shiriya ce kamar wannan suna jan hankalin Fir'auna ne suna kwadaitar da shi tunda kowane mutum kowane rai zai so a ce ya samu kubuta daga dukkan abin ki ya samu kubuta daga dukkan abin da zai cutar da shi wani abu ne da kowa yake so to suke gaya masa cewa tunda har kana son kubuta to ga abin da zaka yi ka samu kubuta shine ka bi shiriya ibnul qayyim yake cewa ka duba kaga irin yadda aka koro waɗannan jumloli ka duba yadda aka tsara wannan magana ka duba yadda wannan magana ta zo cikin tattausan harshe wanda yake mallakar zuciya ya mamaye ta da kansa da kuma laushin da yake tattare da shi tare da girmansa yace sun fara masa magana da cewa inna rasula rabbika lalle mu manzannin ubangijinka ne anan kamar suna gaya masa cewa mu ba mun zo ne mu ja da kai akan mulkinka ba mun zo ne mu nuna lalle ka sa mu cikin harkar mulkinka ba mu ma mu yi tarayya da kai ba a'a mu dinnan da ka gani bayi ne na ubangiji da ya aiko mu kuma ya umarce mu ubangijin ka shi ya aiko mu zuwa gare ka kuma ya umarce mu anan suka ce ubangijinka domin ya san cewa wannan maganar babba ce ba magana ce ta su ba kamar kai ne ka je gurin wani ka ce to mai gidanka ne ya turo ni ce mai gidanka ne ya turo ni ba yana nufin shi ba mai gidansa bane tunda ya ce mai gidanka yana nufin mai gidana mai gidanka to amma dan dai ya dauki maganar da girma sai ya gaya masa haka saboda haka su ce masa ubangijinka ne ya turo mu wajenka sannan kuma suka gaya masa cewa ya saki banu Isra'il waɗanda ya kama yake azabtarwa yake zalunta su wanda anan ma akwai adalci a ciki wanda zai zo ya gaya maka gaskiya ya ce kana cutar da wasu kana zalunta su don haka ka daina zalunta su ka ba su haƙƙinsu anan ba abin da ya nema daga wajenka illa adalci saboda haka nan ma bai zo da wata niyya mummuna ba bai zo da wani mugun nufi ba ya zo ne domin ya tabbatar da wani adalci da kai ma idan ka tabbatar da shi zaka ji daɗi sannan kuma sai suka bashi labarai guda uku. Na farko, harji inaka bi ayati min rabbik, hakika mun zo maka da aya daga ubangijinka, wato mun zo da hujja. Saboda haka in ma zaka ce mu makaryata ne, in ma zaka ce mu yan damfara ne, ko mun zo ne kawai da sigar mu manzannin Allah ne, alhalin ba haka bane, to abin ba haka bane. Ga aya mun zo maka da ita, kuma a shirye muke in kana bukata mu nuna maka. Saboda haka sun zo masa da abin da ya tsayar masa da hujja, cewa su manzanni ne daga Allah, ba shi da wani abu da zai iya yi, in ma dai ya saurari abin da suka zo da shi, ya bi su, ya yi da'a, ya zama cikin waɗanda suka shiryu, daga nan ya samu aminci. Wannan magana ta su ta samu gare shi, wassalamu ala man ittaba'a al-huda, aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya. Ko kuma ya ƙaryata su, ya juya baya, ya bijire musu, to nan kuma ya sani cewa azaba ta tabbata, annal azaba ala man kazzaba wa tawalla, azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya bada baya. Saboda haka zamu ga ayar ta kunshi abubuwan da suke su ne abin da yake buƙatar a jiyar da Fir'auna a lokacin. Na farko, a yi masa insafi, wato a neme shi ya yi insafi, ya yi adalci, ya riƙe wasu waɗanda ba haƙƙinsa ba ne ya riƙe su, yana musu azaba, su ne Banu Isra'il. Sannan abu na biyu, kan ji ina ka bi ayati min rabbik, mun zo maka da hujja daga Ubangijinka. Saboda haka wannan wato tsayar masa da hujja ne, ta yadda ba zai zama yana da uzuri a gaban Allah ba, cewa bai gane ai da gaske su annabawan ne ko ba annabawan bane, manzannin ko ba manzannin bane. Gashi sun zo masa da aya, ga ta nan ya gani. Sannan kuma magana su ta uku shine sun gaya masa cewa ga hanyar da ake bi a samu shiriya, ga kuma hanyar da ake bi a hadu da azabar Allah. Saboda shi ne ya rike da magana ce a aya ce wacce ke ko ayoyi ne wanda suke so kunshi, sun takaita dukkan saƙo da ya kamata ya je kunnen Fir'auna a lokacin. Saboda haka sun tsayar masa da komai. A nan za mu ga a cikin ayar Allah cewa wassalamu ala man ittaba'a al-huda, can kuma inna qad uhiya ilayna anna al-azaba, assalam din an ce aminci, amma ba a ce aminci a nan duniya ko a lahira ba, an bar shi haka a sake don ya haɗe amincin duniya da lahira duka. Zaman lafiyar mutum shi ne ya bi shiriyar Allah, in yana so ya kubuta daga dukkan wani abin ki a rayuwarsa ta duniya da rayuwarsa ta lahira, to babu abin da zai iya samu wannan sai bin Allah subhanahu wa ta'ala, sai bin abin da annabawa suka zo da shi. Yayin da mutum ya zaɓi ya bi wannan hanya, to shi ne wanda ya zaɓi ya zauna lafiya da Allah subhanahu wa ta'ala, rayuwarsa ta yi kyau a duniya, ta yi kyau a lahira. Shi yasa sai ba a ce wassalamu fil akhirati ba, sai ka bar shi haka wassalamu, don ya kunshi duniya da lahira. Sannan azabar ma sai ka ce qad uhiya ilayna annal azaba, ba a ce a lahira ba, don ta kunshi azabar duniya da ta lahira. Saboda haka wanda ya ƙi ya bi shari'ar Allah, ya ƙaryata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabawa da shi, ya ƙaryata manzannin Allah, to ya sani cewa wannan shi ya jawo wa kansa dukkan azabar da za ta kame shi, da wahalhalun da zai shiga, da kuncin da zai shiga duniya, wanda na lahira ya fi wannan, to shi ya saya wa kansa. Saboda haka sai aka bar abin a sake ba tare da an yi masa ƙaidi ba. Shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha, Allah ya kama Fir'auna da azabar maganarsa ta ƙarshe da maganarsa ta farko. Maganarsa ta ƙarshe ma alimtu lakum min ilahin ghairi, maganarsa ta farko ana rabbukum al-a'la, sai Ubangiji ya kama shi da wannan, ya kama shi ta hanyar dilmiyar da shi a duniya cikin ruwa, sannan kuma ya je lahira ya shiga azabar Allah. Allah ce inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha, lalle a cikin wannan akwai izina ga wanda suke tsoron Allah. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna aljahima hiya almawa, lalle wanda ya dagawa kuma ya fifita rayuwar duniya, to wannan jahannama ita ce makoma. Haka nan Allah ce fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla, ina na gargade ku wata wuta mai huruwa la yaslaha illa al-ashqa, babu mai shigar ta sai lalatacce, wanda yafi kowa lalacewa. Alladhi kadhaba wa tawalla, wanda ya ƙaryata ya kuma juya baya. Haka nan Allah ce fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla, bai bada gaskiya ba ko bai yi salla ba, sai dai ya ƙaryata kuma ya juya baya. saboda haka wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala ya ƙaryata annabawa wannan shine Allah subhanahu wataala ya tayar masa da azaba. To duk wanda yana daga cikin maganar da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alayhi salam da Harun alayhi salam su isar da ita ga Fir'auna. Ibnu Abbas an ruwaito daga gare shi yana cewa hadhihi arja ayatin lil muwahhidin li'annahu lam yukathibu wa lam yatawallaw. Ce wannan ayar da aka ce inna qad uhiya ilaina anna al'azaba ala man kadhaba wa tawalla, lalle mu an mana wahayi cewa azaba ta tabbata ga wanda ya ƙaryata ya kuma juye baya. Abdullahi dan Abbas ya ce to wannan ayar ita ce tafi kowace aya sanya tsammani a cikin zukatan masu kadaita Allah, wanda suka mutu da tauhidi sun mutu ba tare da sun ƙaryata Allah ba, ba kuma tare da sun juye baya ba. To kuma an ce azabar tana tattare ne ga wanda suka ƙaryata suka bada baya. Saboda haka wanda zai mutu da tauhidi kaga ya mutu ba tare da ya ƙaryata ko ya juye baya ba, to kaga shi ba zai ji cewa wannan azaba za ta same shi ba. Saboda haka wannan aya tana sawa wato dukkan wani mai kadaita Allah wani kyakkyawan fata da sa tsammani daga samun rahmar Allah da kuma kubuta daga azabar Allah. Tun daga farkon kissar har zuwa nan babu wata sura da ta gabaci wannan sura da aka yi magana kissar annabi Musa irin wannan, wato abubuwan da suka zo a cikin kissar annabi Musa tun daga farkon surar har zuwa wannan ayar babu wata sura da ta zo da su a cikin surorin da suka gabaci wannan sura ta Taha. Saboda haka ita ce farkon sura da ta ambato waɗannan abubuwa tun daga maganar Allah subhanahu wataala tare da annabi Musa alaihi salam da irin abin da annabi Musa ya bukata da abubuwan da annabi Musa Allah subhanahu wataala ya gaya masa yayi masa, duk waɗannan ba su zo ba a sauran surori sai a wannan sura. To nan maganar annabi Musa da aka umarce shi ya isarwa da Fir'auna ta ƙare, kuma sai aka nade mana dukkan wani abin da yake tsakanin wannan umarni da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi Musa da Haruna da kuma ansar da Fir'auna zai bayar, sai kawai aka gaya mana cewa ga abin da Fir'auna yake cewa. Na'am.
قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
الله يجي قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون يجي وانني أبنججكم كما وانني كما أبنججك يا موسى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يجي أبنججمو شيني وند يباو كون أبو هلتسا وتسورر هلتسا ثم هدا sannan ya shiryar da shi. Qala fir'auna yace fa ma balul quruni al-ula, to menene halin da al'ummomin farko suka kasance a ciki? Qala ilmuha inda rabbi, yace sanin wannan yana wajen sanin su yana wajen ubangiji na. Fi kitabin cikin lauhul mahfuz la yadhillu rabbi wa la yansa, ubangiji na baya ainihin jahilta kuma baya mantawa. Kamar yadda muka ce an nade a wato kissar da kai bai sauraron kissar za ka iya karasawa da kanka. Can Allah cewa fa'tiyahu faqula, ku je ku gaya masa, Allah ya gaya musu abin da za su faɗa masa. Inna rasula rabbika fa'arsil ba'da, wannan duk Allah ne yake gaya musu ku je ku gaya masa wannan. To sai aka nade maka labarin cewa ga su nan yanzu sun taho sun shigo wajen Fir'auna, ga su sun tsaya gabansa, ga su sun gaya masa duk waɗannan maganganun. Tunda ba a gaya mana cewa ga sun zo, tunda in aka ce za a gaya mana su zo ka maimaita abin za a kuma yi. To Qur'ani kowa yana tattare da hikima. Saboda haka tunda an gaya maka abin da aka ce su faɗa, to kawai ka kaddara a zuciyarka a ranka cewa sun je sun faɗa ɗin. Yanzu abin da kake so ka ji da suka je suka faɗa masa ɗin mai shi kuma ya ce. Saboda haka sai aka daɗe maka duk waɗancan bayanan, kawai sai aka ce qala faman rabbukuma ya Musa, sun je sun faɗa masa shi kuma ga abin da ya fuskance su da shi nan. Ce qala sai ya ce faman rabbukuma ya Musa, to wane ne ubangijinku wane ne kuma ubangijinku ya kai Musa wato da farko sai ya hada su bin man rabbukuma da annabi Musa din da Haruna sanan karshe kuma yace ya Musa sai yake bance Musa da kira da farko ya ga ya musu haka saboda nan Allah subhanahu wataala ya hikaito mana abin da ya fada dan mu san cewa suna tare tunda daman tare aka ce su je sun je gaba daya to amma annabi abin nan fir'auna daga karshe ya ce ya Musa wanda yake nuna maka cewa annabi Musa alaihi salam shi ya jagoranci bayani don haka shi ya yi bayani wannan bayanin da annabi Musa yayi ya nuna cewa Allah ya karba addu'ar sa din can yace kad utita su'laka ya Musa ya karbo wannan addu'a tashi na cewa wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli don haka shi ya je yayi bayani kuma daga yadda za su shigo ma cikin fada za a iya fahimtar cewa waye a gaba waye shugaba duk da cewa Harun shine shugaba ya shine babba a shekaru to amma yadda suka fuskanto shi Fir'auna zai fahimci cewa Haruna ya rako annabi Musa ne alaihi salam asalin sakon na annabi Musa ne alaihi salam shi Haruna ya taho tare da shi ne domin ya karfafe shi ya taimaka masa a cikin isar da wannan sako saboda haka ya kaddamar masa da wannan kira yace ya Musa don haka daga yadda suka shigo da yadda suka yi magana da shi shi Fir'auna zai fahimci wannan kuma annabi Musa alaihi salam sananne ne a wajensa tunda anan ya girma ko dai a wajensa ko a wajen babansa a bisa tunanin ko shi ne ko kuwa ubansa ne wanda annabi Musa yanzu ya zo ya samu saboda akwai cikin malamai wanda suke ganin cewa kafin wato bayan annabi Musa ya bar nan kafin ya dawo shi wancan Fir'auna uba wanda shi ya yi yanken yara da farko shi ya ka dokar yanka yara to shi ya mutu saboda ɗansa ya karɓi mulki ya gaji mulki to tunda kowa Fir'auna ake ce masa Fir'auna za a ci gaba da cewa akwai daga cikin malamai da suke ganin wannan suna ga cewa shekarun ma da aka ɗauka duk za su nuna haka shekaru daga lokacin haihuwar annabi Musa har zuwa girmansa tunda ba a bashi manzanci ba sai da ya kai 40 to kuma kuna jin cewa tun kafin a haifi annabi Musa dokar take ana ta yanka yara kaga wajen shekara 40 da haihuwar annabi Musa ma to shi yasa suke ganin cewa kuma bayan abin nan ya yi tafiya ya dawo suke ganin cewa ya zo ya samu dan ne amma ya gaji wannan bakin mulki an ci gaba da abin da ake yi shi yasa za mu ga a cikin suratul a'raf shi Fir'auna da yazo ya same shi yana cewa sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun sanuqattilu abna'ahum kamar da baya kisa kamar yana cewa za mu ci gaba da kashe yayansu wato abinda ya gada zai ci gaba da yi zai ci gaba da kashe yayansu maza ya kyale matan tunda ai abinda yasa suka dauko wannan policy din na su kashe yaya maza kamar da muka faɗa tsoron kada Banu Isra'ila su yi yawa in suka yi yawa kamar yana ga alamun cewa za su iya masa bore gaban gaba su kwaci mulkin sa saboda haka ya dauko siyasar tsoron kashe mazan tunda dai mazan su za su yi yaki su za su fito su yi boren har a samu karfin da za a kwaci mulki to bari ya kashe su su kuma matan ya bautar da su shi yasa Banu Isra'ila bayan annabi Musa ya zo ya karbe su ya zo musu da wannan sako suke cewa unzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an cutar da mu kafin ka zo bayan ka zo ma kuma an ci gaba da cutar da mu wanda dai yana nuna maka irin korafi na annabi Yahudi ya bari ya ga me mai Allah zai amma har ya fara korafi cewa ka zo din ma gashi an ci gaba da cutar da mu to shine anan yake cewa wane ne ubangijinku ya Musa ya kai Musa ya gane annabi Musa tunda ya san shi kamar da yazo a cikin suratu shu'ara alam nurabbika fina walidan wa labista fina umraka min umrika sinin wa fa'alta fa'latuka allati fa'alta wa anta min alkafirin yace alam nurabbika fina walidan ba anan ka taso a cikin mu muka tarbiyyace ka kana yaro karami ba wato anan gidan ka girma mu muka tarbiyyace ka yanzu kuma daga baya ka zo kana mana irin wannan butulci anan kamar yadda Qurtubi yake cewa za mu fahimci wata fa'ida shine yayin da aka dorawa wasu mutane aiki su biyu sai suka je gurin wannan aikin daya ya karbi wannan aikin ya zartar daya ko yana tare da shi lokacin da yake aikin to an tashi za a ce duka su suka yi aikin ba za a ce daya ne kawai ya daya bai yi ba tunda dai har suna tare duk da cewa dayan watakila shi ya zartar da duk abin da ake so a zartar shi ya karba yayi amma dayan yana tare da shi to aka tashi magana da za a yi cewa du gaba daya sun yi saboda ai su biyin Allah duk yarka umarta su izhaba ila fir'auna izhab anta wa akhuka da kai da dan uwanka ku tafi izhaba ila fir'auna fa'tiyahu ku same shi ku bi faqula ku fada ku bi amma karshe annabi Musa to shi zai ba zai su hada kai baki ko su ta magana tare ba dole annabi Musa shi yasa shi ma fir'auna da ya tashi yace ya Musa da yasa shi yake magana haka shi ya mayar masa da magana tashi ana yace fa man rabbukuma ya Musa wane ne kuma ubangijinku anan maimako yace fa man rabbi ai shi annabi Musa da ya tashi suka tashi magana cewa suka inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne to ai da sai ya ce to waye kuma ubangiji na amma saboda shedancin fir'auna sai ya ce fa man rabbukuma ya kiyarda har yanzu ubangijin sa ne da yace waye ubangiji mu manzannin ubangijinka ne sai ya ce waye kuma ubangiji na to kada ya faɗa haka kamar ya yarda cewa akwai wani ubangiji kenan ko kuma su sauran fadawansa da ya riga ya ruɗe su idan suka ji ya ce waye kuma ubangiji na sai ashe shi ma bai da tabbas wataƙila akwai wani shine dai bai san shi ba saboda haka gaba ɗaya ma sai ya dawo da lamirin kansa sai mai da lamirin kansu kamar rabbukuma سوره الشعراء بدنا نجي فمن رب العالمين واني ne kuma ubangijin duniyar waye shi wato shi bai san shi ba ya nuna kwata kwata shi bai san shi haka nan ma faman rabbukuma wane ne ubangijin naku annabi Musa alaihi salam sai ya ansa masa da tabbatar masa da cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya halitta komai da komai kuma ya bawa kowa abinda yake bukata rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ubangijin mu shine wanda ya bawa kowace halitta surar wanda ya bawa kowa surar halittarsa kowanne abu ya bashi surar halittarsa yayi halitta iri iri kuma kowace halitta yayi ta bisa surar da yake gani ta dace da wannan halittar ya halicci dan adam bisa surar da ake gani ya halicci dabba a bisa surar da ake gani ya halicci itaciya a surar itaciyarta kuma kowace yayi ba ta irin shakalin da wato kamannin da za ta yi abinda shine Allah subhanahu abinda shine ubangiji subhanahu wataala ya halicci ta saboda shi wanda wannan ansa ce da take nuna fir'auna cewa ba shine Allah ba tunda dai shi ya san ba shi ya halittar ba ba shi ba kowa tsarin halittar da yake kai ba don haka wannan ansa ce da take bada da take ga yawo dukkan waɗannan da suke kewaye da shi cewa ashe tunda dai wanda yayi halitta ya kuma bawo kowa irin surar halittarsa yadda ta dace da shi shine abin bauta shine ubangiji to ba fir'auna bane kenan saboda haka kaga ansar da fir'auna yake bukata a bashi ta fito sannan kuma anan sai aka yi amfani da kalmar a'ta al-i'ta al-i'ta shine ka ba mutum kyauta kamar ai ishara zuwa cewa halittar da ubangiji yayi wa dukkan wata halitta ni'ima ce daga gare shi wanda ni'imar nan ya kamata a rika tuna dan adam ya rika tuna ta in ya tuna ta zai gane cewa ya bauta wa Allah shi yafi komai a rayuwarsa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku wanda shi ya halicce ku wannan halittar nan da ya muku ni'ima ce shi yasa aka yi amfani da kalmar a'ta wato ya bayar yayi kamar yayi kyauta dan a nuna wa dan adam wannan ni'imar da take ciki kuma ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa wannan halitta ce ta musamman da zai yi kowanne abu a bisa kamanninsa a bisa shakalinsa a bisa surarsa ya kuma kowa ya bashi irin abin da yake bukata na rayuwa wanda yake daidai da halittarsa zai yi kuma wannan gaba ta dauki wata fassara yanzu Allah zai ata kulli shay'in khalqahu ya zama Allah zai ata kulli shay'in ya zama maf'ulul awwal khalqahu maf'ulul thani zama ya bawo kowane abu surar halittarsa zai kuma iya daukan Allah zai ata kulli shay'in ya zama maf'ulul thani khalqahu kuma ya zama maf'ulul awwal ya zama Allah shine wanda ya bawa kowace halitta da ya halitta dukkan komai wato ya ba ta dukkan bukatunta duk abin da suke bukata a rayuwar su ya ba su ita ya zama na kulli shay'in a'ta khalqahu kulli shay'in ya ba wa halittarsa komai wa ataakum min kulli ma sa'altum duk abin da kuka roke shi wanda kuke bukata Allah subhanahu wataala ya ba ku to wanda yayi wannan shi ya kamata a yarda shine ubangiji in kuma an yarda shine ubangiji to shi ya kamata shi kade a bautawa anan al-kull anan abinda tana daukan ma'anar da malamai suke ta al-istighraq al-urfi wato kowane abu wanda ya kamata wato a ba ku shi yasa a can suratu ibrahim ta zo da min wa ataakum min kulli ma sa'altum ya ba ku daga dukkan abinda ku roke shi min din da an nuna maka cewa duk abinda ka roke shi wanda ya kamata ya baka shi to ya baka shi kamar tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha tana rushe komai da umarnin ubangijinta ma'ana dukkan wani abin da ubangijinta ya umarni ta rushe to tana rushe shi saboda haka al-kullu din tana da istighraq amma abin da ake cewa al-istighraqul urfi thumma hada sannan ubangiji ya shiryar da shi wato ya shiryar da kowace halitta ga abin da ya dace da ita saboda haka wannan al-hidayah ce al-amma hidayah iri biyu ce akwai al-hidayah al-khassa akwai al-hidayah al-amma al-hidayah al-amma shine dukkan wata halitta da Allah yayi to ya nuna mata yadda za ta sarrafa rayuwarta Allah subhanahu wataala ya halicci mutum ya nuna masa yadda zai sarrafa kansa dan haka ya san hannunsa ne ya dauki abin kama abu ne kafarsa na tafiya ce idansa na gani ne kunnensa na ji ne kuma ya san menene zai yi ya amfane shi ya san me zai cuce shi to wannan hidaya ce amma wacce ta zo a cikin suratul a'la subbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada shine wanda ya kaddara komai sannan ya shiryar da komai ubangiji subhanahu wataala yayi komai daki daki sannan kuma komai ya shiryar da shi dan haka ko dabba ce ta samu wannan shirya haka dabba ta san abincinta in ka aje abincinta tana zuwa za ta ci in ka aje abin da ba abincinta ba za ta ci ba kaga ta samu wannan shirya wacce ubangiji yake magana akan ta fa wahada din shi tace wannan irin wannan shiryar a dabba ta san wacce take cutar da ita saboda haka idan bera ya gano mage sai gudu waye ga ya masa waye goya koya masa babansa da babarsa ne suka koya masa to beran farko shi waye ga ya masa ba shi ne ya taso kawai ya ganshi yana tsoro idan ya san ma waye baban shi waye baban shi bera yana sanin wani baban shi da baban shi dabbobi suna sanin iyayensu mata amma ba sa sanin iyayensu maza so a dabbobi sun san wannan to haka dukkan wata halitta ubangiji subhanahu wataala ya bata ya shiryar da ita irin wannan shiriya da ake kira al-hidayah al-amma hidayah khassa shiriya ta musamman take ta kuma a nuna wa mutane kuma ake shiri wannan ta ke ci wanda Allah ya kallafa musu ibada su ne mutum da Allah su ne ita ce wacce Allah ya zuwa hadayahu najidai inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura to wannan hidayah ce khassa hadaynahu as-sabila mun nuna masa hanya to ga hanyar da zai bi ya samu aljanna ya samu kubuta ya yi kyakkyawar rayuwa ga hanyar da zai bi ya samu wuta ya shiga wuta ko ya hadu da mummunan rayuwa shine wa hadaynahu najidai mun nuna masa hanyoyi guda biyu to ubangiji sai yayi wannan anan al-hidayah da ake da annabi Musa alaihi salam yayi magana anan ita ce hidayah wacce take al-amma wacce kowace halitta tana cikin ta allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada ya bawo kowace halitta wato ya bawa kowane abu kamannin halittarsa, sannan kuma ya shiryar da wannan halitta ya nuna mata abin da yake mai amfani a cikinta da abin da baya amfani. Zamakhshari a cikin Al-Kashaf yake cewa ka ruba irin wannan takaitacciyar ansa wacce za ta gamsar da duk wani mai hankali, ba wani dogon labari. Ya ce faman rabbukuma ya Musa, waye ubangijin naku kuma kai Musa? Ce allazi a'ta kulli shay'in, rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada. Wannan ansa ta isa ta nuna wa fir'auna da shi da fadawansa duka cewa fir'auna ba Allah bane, dan ya san cikin abin da duk da annabi Musa ya ambata na sifar ubangijinsa, kuma shine ubangijin da ya aiko su, yace kai ma ubangijin ka ne. Fir'auna ya san ba da daya daga cikin sifofin nan, bai yi halitta ba, ballantana ya tsara halittar cikin kamanninta da yake so, ana ta haifa hayayyafa a cikin kasar Masar, shi yake ba da kamannin abin da ake haifa, ba ya san ba shi ba ne. Su ma fadawan nasu da suke gabansa sun san ba haka ba ne, saboda haka ba da ikon ya ce shi wannan ansa bai gamsu da ita ba, ko ya ce a shi ma ai haka yake, ba da ikon ya bada wannan ansar. Sannan thumma hada, shi ya shiryar da abin da ya halitta, ya nuna masa abin da zai, yadda zai rayu, yadda zai sarrafa rayuwarsa. Fir'auna ya san ba haka yake ba, don haka yake da ma sojoji, yake da zamaniyawansa, yake da masu taimaka masa, yake da khadam, yake da waye, inda a ce shi yake sarrafa komai, ba zai buƙaci wannan ba, sai zama komai shi yake gudanar da yadda yake so, amma dole ya nemi waɗanda su taimaka masa. Dan ƙara gaba kaɗan, gayyato matsafa zai yi dan su tunkari annabi Musa alaihi salam, kaga shi kansa ba zai iya ba. Annabi Musa din nan ya yi kisan kai, ya kashe wani nasa, ya kuma gudu kuma ya tsira, inda shi yana da komai a hannunsa, ai da annabi Musa ba inda zai je, akwai wanda zai ce ya guje wa Allah, Allah ba a guje masa, amma ga shi annabi Musa ya ce rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin, ubangiji ka kubutar da ni daga azzalimai. Sai ga shi wannan ash-shaykhu as-salih yana cewa najauta min alqawmi adh-dhalimin, ka kubuta daga zuwa Madina. To masha Allah. To bismillah, ga wata za ta musulunta. Tai tsaye. Ya sunanki?
Sarkiyas.
Sarkiyas. Sarkiyas. To, kin zo ne za ki shiga musulunci? Kin gamsu da musulunci ne yasa za ki shiga, koko wani abu ke so a ciki? Wani ne yasa ki? Ke kike so ki shiga musulunci? To zan faɗi abinda duk zan faɗa ki faɗa. Ki ce ashhadu.
Ashhadu.
An la ilaha
illallahu.
Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Rasulullahi. To abinda kika ce. Kin ce na yadda, na amince, babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai. Kin yarda da wannan? Sannan kin ce kin yarda, kin amince Muhammadu manzon Allah ne, ma'ana Allah ya aiko shi da sako daga Allah. Kin yarda da wannan? To ke musulma ce daga yanzu. Dukkan wani abin da yake an dorawa mace musulma, ke ma ya hau kanki. Duk wani abin da aka hana mace musulma ta aikata, ke ma an hana ki. Saboda haka daga yanzu ki je, kina son ki canza suna? Ko sunan ki ke so? Wane suna ke so?
Si'in ne kawai. Si'in.
Za ki canza wani suna, ki samu wani suna ki sa, yadda za a riƙa gane kin an kira ki a fahimci ke musulma ce.
Sarkiyas ne ko Safiya?
Sarkiyas.
To wacce wani suna kike so? Kin fi son sunanki na da?
Ana kira da Sa'adiya.
Sa'adiya? To madalla. To shi ke nan sunanki Sa'adiya. Yanzu za ki je ki yi wanka, kuma ki kame bakinki, kar ki ci komai har sai rana ta faɗi. sanda aka sha ruwa kima sai ki sha ruwa tare da musulmi sannan ki zo ki ci gaba da ibada ki je waɗanda suka zo da ke su koya miki yadda ake tsarki da sallah da wanka gaba daya Allah ya tabbatar da ke akan musulunci a shi suna abinda suna yake akwai ya kamata a fahimci wannan a suna idan ba yana dauke da ko wata ma'ana mummuna ba in yana dauke da wata ma'ana mummuna kamar an kira ta ba kamar Abdul Masih to yana dauke da wata mummunar ma'ana to nan dole a canza shi amma in bai dauke da wata mummunar ma'ana ba dole bane yanzu tace ita sarkiyar din take so shikenan sai ku bar ta haka ta zamanta ba dole sai kun canza mata suna ba wata kila canza sunan saboda siyasar zamantakewa saboda inda duk taje ta faɗi sunanta a fahimci ita kai tsaye musulma ce kila wannan zai sa mu ce to yana da kyau ta canza din amma ba wai dan ta yi laifi ba in haka ne mu ma ai muna da sunayen mu na al'ada muna da sunayen mu wanda babu su a cikin Laraba amma kuma sunaye ne ga Muhammad Zangina ko Zangina ko tukur kaga ba Larabe tukur to duk wannan sunayen mu ne dan mutun ya yana ba cewa sai ya canza so amma dai wani lokaci saboda siyasar zamantakewa in ana zaune da mutun aka ji sunansa wani daga nan za a yi masa hukunci saboda an saba jin ba a saba jin wannan sunan cikin abin nan ba to sai a ce to ya canza saboda ya saje da ƴan uwansa musulmi Allah subhanahu wataala ya sanar da mu yadda wannan muhawara ta kasance tsakanin annabi Musa alaihi salam da fir'auna a cikin suratul shu'ara wanda anan an takaita ta domin a cikin suratul shu'ara Allah ya ga mana farko fir'auna ya tambaye annabi Musa qala wa ma rabbul alamin waye kuma ubangijin duniyar waye kuma ubangijin halittu qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ce shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su in har ku kuna da yaqini ya bashi ansa daga nan fir'auna ya kamata in yana da wani abin da zai kore wannan magana ya kore ta in yana da wani abin da zai yi raddin wannan magana ya raddin da ita amma ya san shi ba shi yake ya halicci sama da ƙasa ba balle tana abin da yake tsakanin sama da ƙasa duk ya san ba shi yayi ba saboda haka sai ya bagarar sai ce qala liman hawlahu ala tastami'un ce sai dubi shi abin da fadawan sa ce ku ba ku jin me yake faɗa kun ji abin da yake faɗa annabi Musa sai ya kalle sai ce qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine ubangijin ku kudin da yake nunawa shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku na farko anan ma kusa ce ga fir'auna domin fir'auna ce yake shine ubangijin su kuma yana cewa shine ubangijin kowa ma to sai annabi Musa ya kalle sai ce rabbukum ba na ba fir'auna ba nawa ubangijin da ya turo ni shine ubangijin ku kuma shine ubangijin iyayenku fir'auna nan ma bai da wata ansa tunda dai har ya kasa bayar da wato martani akan ta farko to ba zai iya bai da ta farko ta biyu ba sai kawai cewa yi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun kai manzon nan da aka aika muku fa yana dan tabin hankali kaga so yake mai da abin kawai irin tabar makunya din nan ka nade ta kawai da hauka sai ya mai da abin kuma kamar wani wasa manzonku shi fa wato yanzu baba ya ce to manzonku ne ko manzon nan naku wai shi ba shi yana dan tabin hankali to me yana tabin hankali ai sai ka faɗi ya zama mai tabin hankali annabi Musa sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma sai ce in kuntum ta'qilun ce ubangijin gabas da yamma da abin da ke tsakanin su in kuna da hankali anan me yake so yace ba ya jefe shi da hauka ba to waye ma haukaci wanda bai yarda Allah shine ubangijin sa ba ce inda kuna da hankali ubangijin da yake ubangijin abin da ke yamma gabas da yamma ma'ana yake ubangijin kowa shi ya kamata ya zama ubangijin ku amma tunda ba ku yarda shine ubangijin ku ba ku da hankali to amma annabi Musa bai fito ya ce muku ba mahaukata bane amma ansar sa haka take nuna rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun to abinda duk fir'auna zai yi ya kare yayi furarin ya abin ya ya mai da abin wani abin da kalubale da farko sannan kuma ya dawo ya mai da shi kamar wani barkwanci ko wani wasa to kaga annabi Musa dai yana ƙara gaba hujoji na ƙara bayyana to sai ya dawo furari ƙara da idin takhatta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjunin ce na rantsi lalle idan ka nemi wani abun bauta ka rike wani abun bauta ba ni ba to zan saka cikin ƴan kurkuku zan saka a kurkuku suka ce cikin barazanarsa bayan rantsuwa la in ittakhasta ilahan ghairi la aj'alannaka sai yace minal masjunin dan ya nuna wa Musa alaihi salam cewa ya fa daure mutane da yawa suna can a kulle kai ma fa can zan kai ka tunda ka san a ce akwai wanda ake yi wa azaba an san da labarin suna cikin wani hali a ce kai ma za a kai ka can ya fa a ce a za a yi maka azaba ka san wace iri bace to zaka sai ya fara nuna musu cewa shi fa ya fa saba kulle mutane dan haka abin karamin aikin sa ne ya kulle shi da idan takhasta ilahan ghairi la ja'alannaka minal masjudin to anan ne annabi Musa alaihi salam ya ce qala aw law ji'taka bi shay'in mubin ko na zo maka da wani abu wani bayyanannen abu da zai tabbatar maka da ni manzo ne wanda yana nuna cewa ba a karan farko annabi Musa ya nuna masa aya ba ya dai gaya masa kan ji'naka bi ayati min rabbik mun zo maka da wata alama hujja mu'jiza daga ubangijinka kuma a shirye muke mu nuna maka ita to amma annabi Musa alaihi salam bai farat ya nuna masa ba yana jiran sai ya nema qala fa'ti biha in kunta min as-sadiqin to anan ne yace to kawo in kana da gaskiya kawo hujjanta ka suratul araf qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin in har ka zo da wata hujja to ka kawo in har gaskiya kake fada to shine Allah yace fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nadhirin sai ya jefar da sandarsa sai kawai ta zama sauban wani kumulcin miciji wanda yake gawurtacce a fili gashi da suna gani sannan ya sanya hannunsa a kuɓinsa sai gashi ya fito fari kal yana haske kowa ya kowa da kowa yana gani wasu daga cikin malaman tafsiri sukan ce a karan farko ayar hannu ya nuna masa bai nuna masa ayar sanda ba sai lokacin da aka yi gangami to amma waɗannan ayoyin suna nuna ba haka ba ita ayar cikin suratul a'raf fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nadhirin da kuma wannan ayar cikin suratul shu'ara suna ma nuna cewa sandar ma ya fara nuna masa tunda ai kalubalanta sai in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in ka zo da wata ayar kawo saboda ya kalubalance shi to Allah ya ga mana me yayi fa alqa asahu kaga a ce bai nuna sandar ba sai a lokacin abin nan to ai anan ne ma har Fir'aun ya fahimci cewa to ai wannan Fir'aun ya yi da'awar cewa to ai wannan abin da ya zo da shi sihiri ne saboda haka ya nemi cewa a je a kawo masu matsafa domin su kure annabi Musa alaihi salam to shi ne annabi Musa anan ya kawo wannan ƙarshe anan kissa tana nuna mana anan cikin suratu Taha kamar da zamu gani a ayoyin gobe tana nuna cewa Fir'aun ya bi wata hanya ita ma ta bagarar da zancen domin ya shiga yana tambayar sa to ka bamu labarin al'ummomin da suka gabata wato anan so yake annabi Musa ya shiga wani bayanai ya ce kaza shi kuma ya karyata shi to ya samu wata gaba to za mu je yadda suka kare da annabi Musa alaihi salam a gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.